بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يا الله سبحانه وتعالى ديساك هدمو وأن يمسي نلتنم شاشدة قوة سفر شكرة دبو ديدي هدود سلاتين دشدة ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine 8 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya yau za mu tashi darasin mu na 18 insha Allah wannan littafi na tajrid at-tauhid al-mufid na malam Ahmad bin Ali al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata mun tsaya ne a tsakiyar maganar kashe-kashen da malam yi mana a wannan littafi na wato kashe-kashen shirka ko abin da ya ambata na yadda shirka ta karkasu kuma ba laifi saboda mu ƙara tuna abin da muka ambata makon da ya gabata mu dan matsa baya kaɗan don mu tuno me malamin yake faɗi daidai na san littafin na hannun mutane farko dama darasin farko da muka yi makon da ya gabata ko in ce fara darasin mu na makon da ya gabata ya ce shirka nau'i biyu ce zan faɗa mana nan a hausance don mu ƙara fahimta don wasu daga cikin 'yan uwa sun bayyana kullum nakan ce idan ba a gane wani abu ba a tambaya tun a wurin darasi to daga baya wasu ba su fahimtar ba su kai shuru kuma aka tafi a haka wannan kuma ina ga ba daidai ba ne babu hajizi duk makaranta babbar albarkar da za ta samu shine a buɗe ƙofa ta neman fahimta idan har baka fahimta ba kuma kai shuru kace ka fahimta to na farko dai kai ne baka yi wa kanka daidai ba ko yawwa to yana da kyau kuma ka gabe kamata ya zama ka bata lokacin ka ba ka zauna baka gane abu ba kuma ka dauka ka fahimce shi abin da yake ambatawa wasu suna tambaye shirkun ta'til inda basu gane shi ba to akwai buƙata kuma dama ran nan shi yasa nace cewa in ba a gane ba mu maimaita ba buƙatar damuwa da lokaci ba inda za mu je in ma mun wuce wannan wurin dai mu gama littafi ne sai mu sake dauko wani to ba fa'ida ba mu gane shi ba don haka idan za mu yi darasi hudu a wannan shafin da wannan shafin ba matsala ba ce har a fahimta idan aka samu adadi da yawa sun fahimci me ake yi to ko da an samu wanda ba su fahimta din ba can da can dama wannan ba zai yi a ce a yi darasi kuma kowa ya fahimce shi yadda kowa ya fahimta ba domin mustawan kunce matakin kowa daban na irin kwakwalwar da Allah ya hore masa da kuma irin sabiƙar da yake da ita domin san shi karatu duk mutumin da Allah ya sa ya taɓa yin sa a wani yanayi to ya fi kowa saurin ya fahimce shi amma wanda yanzu ne yake fara komai ma bai taɓa yi ba yanzu ne yake ji gaskiya dama ba zai yi a ce ya fahimta irin yadda wasu suka fahimta ba kuma dama irin wannan darasi na gama gari da kowa zai haɗu da ɗaliban ilimi da wanda ba ɗaliban ilimi ba da kuma masu zuwa don neman lada wanda kuma duk alheri ne ya haɗa mu dole ne a samu irin wannan tafawut ɗin da bambanta wajen wato matsayin fahimta don haka mu yi haƙuri mu maimaito abin da muka karanta makon da ya gabata malamin ya ce ƙulna ashirku shirkani nan ne ai muka ko ita shirka dai shirka biyu ce ma'ana duk inda shirka take to nau'i biyu ce shirkun muta'alliqun bi dhatil ma'bud ko wata shirkar da take da alaka da zatin shi abinda ake bautawa din wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi shirka ce da suke da alaka da shi zatin Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa wannan shi ne ake nufi da tauhidur rububiyya da asma'i wa sifat aka hada su guri guda dan magana akan zatin Allah yana da alaka ne da labarin da Allah ya bamu ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya bamu a cikin hadisai dangane da zatin Allah. Shi dai zatin Allah babu wanda ya ganshi, babu wani abun halitta da ya taba ganin Allah da ido, wannan idan da ya halitta mana shi a wannan duniya tamu. Za a ga Allah ran tashin alkiyama, ƴan aljanna za su ganshi, shi zai bayyana su ganshi har su ji cewa ganin nasa yafi aljannan ma dadi. To amma a nan duniya da wannan kwayar idan guda biyu wanda Allah ya halitta a fuskar mutum, to babu wani wanda aka halicce shi da yaga Allah da zatin sa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya da zatin sa yake. Amma ya bamu labari a cikin alkur'ani, shi kaza ne, shi kaza ne, shi kaza ne. To abinda zamu yi na adalci shine mu yadda da abin nan da ya ambata dangane da kansa. Don an ce zati ana nufin hakikanin abu, kamar da za a ce zatin wane in mutun ne shi shine jikinsa. To Allah subhanahu wa ta'ala zatin sa tunda bai taba bamu labari ya ce shi jiki bane, bai kuma gaya mana cewa shi ba jiki bane. Zati dai yana da zati, ma'ana yana da hakika. To duk abin da ya faɗa a kan kansa sai mu amince iya abin da ya ambata. Abin da bai faɗa mana ba kar mu kutsa kanmu ciki. To ne shine magana akan zatin Allah da kuma siffofi da ya siffanta kansa, da ya siffanta kansa da su, da kuma su sunaye da ya ambatawa kansa. Wannan duka a babin tauhidi ana ce masa babin tauhidul asma'i was sifat. In kuma aka ambaci af'alihi, af'al nan ana ishara ne zuwa ga abubuwan da ya aikata bi hukmi rububiyyatihi, a matsayinsa na shine ubangiji da ya halitta. Wanda kuma dama a cikin ayyukan rububiyya kuma ana daukar siffofi domin af'al tadullu ala sifati. Domin shi yasa dama daga cikin siffofin Allah ake kasa su kashi biyu, sifatu dhat da kuma sifatu al-af'al, ko as-sifatu dhatiyya ko as-sifatu al-fi'liyya. Sifatu dhati shine siffofi da da'iman suke lazimtar zati, ba sa rabuwa da zati. Ilimin Allah, ganin Allah, jin Allah, duk waɗannan ba sa rabuwa da shi. Babu lokacin da Allah baya ji, babu lokacin da ba shi da ilimi. Don haka wannan abun siffofin suna da alaka da zatinsa tun fil azal, suna tare da shi. Siffofin fi'ili kuwa su ne siffofin da Allah yana aikata su in ya so kuma ba zai aikata ba. Shi yasa ake cewa ana ce musu as-sifat al-ikhtiyariyya, su ne as-sifatul fi'liyya. To waɗannan su yake mana ishara anan. To akwai shirka da take da alaka da wannan babin na zatin Allah da sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukan da yake aikatawa na rububiyya. Wannan ɗaya kenan. Wa shirkun da wata shirkar kuma fi ibadatihi wa mu'amalatihi, da take da alaka da bautarsa da kuma yin mu'amala da shi, yadda muke mu'amala da shi mu bayi, roƙonsa, neman agajinsa. Waɗannan abubuwa ne da ai mu'amala muke da shi, sallah da muke masa, rantsuwa da zamu da shi, ibada ce. Kuma sannan a cikin mu'amalar da muke da shi ne, karkasa ta a babin mu'amala, ana nufin mu'amala ta tsakanin mutane, yadda ake karkasa ilmomi zuwa ga ibadat da mu'amalat, ba a wannan ake zance ba. Nan mu'amalar ana nufin alaƙar da take tsakanin bawa da ubangijinsa. Wannan kuma kun ga mecece alaƙar? Bauta ce. Yau to ita yake nufi a nan, ma'ana akwai shirkar da take da alaƙa da ubudiyya. Kun ga dai kenan ya kasa mana abun nan bangare biyu, cewa akwai shirka a babin tauhidul asma'i was sifat da kuma shirka a babin rububiyya, dai kenan akwai kuma shirka a babin uluhiyya. To wannan tabin ita yake nufi da uluhiyya din. Sai ce wa in kana sahibuhu ya ta'idu annahu la sharika lahu fi dhatihi wala fi sifatihi, ma'ana mutum mai shirka irin wannan ta biyun, shirka ce ta bangaren ibada da mu'amala da Allah, koda shi wanda yake wannan irin shirka din ta biyu, koda dai cewa zaka same shi yana cewa ya yadda, yayi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da shariki, ba shi da abokin tarayya a zatinsa, ma'ana ba wani mai irin zatinsa. Sannan kuma ba wani haka nan a sifati, wala fi sifatihi, haka nan ba shi da wani wanda ya kama da shi a siffofinsa. Kun gane dai wannan yanzu, ma'ana za ka samu wani shi ba shi da matsala a babin sunayen Allah, ya yadda da su, ya san Allah shi ne mahalicci, ya tabbatar da rububiyya kuma in Allah ya ce yana da kaza na sifa yana tabbatar masa amma ababin wa zai bautawa ayyukan da yake ne da kullun da mu'amalar da yake da ubangiji wa zai wa in har zai dubi dauka wannan irin aikin yewa wani wanda ba Allah ba to wannan shirka ce wace iri ta ubudiyya in ita ce wannan fi ibadatihi wa mu'amalatihi yawa amma ba shirka ce ababin sunayen Allah da sifofinsa ba har yanzu an gane insha Allah to sai ce fa amma shirku tsani fa amma shirka ta biyu a cikin wadanne wannan biyun da ya gama gaya mana yanzu wace yake ne yake nufi fi ibadatihi wa mu'amalatihi shirka ababin ibadar Allah da kuma mu'amala da shi to sai ce wannan shirka din fa huwa alladhi faragna min al-kalam fihi ita ce wanda muka gama magana akan ta yanzu nan kafin mu fara wannan cewa shirka iri biyu ce kuma in mun lura mun koma baya zamu ga wace iri ce ba ya ce mana shirka tana samuwa fil qawli tana samuwa fil fi'li tana samuwa fil iradati ko to wannan dukkanin su ababin ibada suke don haka ita ce wanda ya gama magana akan ta yanzu kafin ya zo mana wannan cewa kai asali ma ya kamata ka san shirka iri biyu ce kafin ya zo wannan to wannan ta biyu ita ce wanda muka gama magana akan ta wa asharna ilaihi alana muka yi ishara zuwa gare ta yanzu sai ce wasanushbi'ul kalama fi kuma zamu kosar da magana mana zamu yawaita magana mu yalwata magana fihi akan wannan nau'i na biyu din insha Allahu ta'ala in Allah ya so wa amma shirkul awwal amma shirka ta farko a cikin wannan kashi guda biyu da yace shirkun muta'alliqun bi dhatil ma'budi to wannan ita ce ta farkon da yake nufi shirkar da take da alaka da zatin Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to ita wannan shirkar sai ce fa huwa nau'ani nau'i biyu ce yanzu wanda ake kasa mana nau'i biyu ba shirkar uluhiyya bace shirkar asma'i wa sifat da kuma rububiyya ce to nau'i biyu ce ahaduhuma nau'i na farko shirku ta'tili shirka ta wofintarwa da korewa ka fassara ta da korewa to idan ka dauki wancan ta biyun can mu koma ɗaya shafin zamu gani an shafi na 61 a kasan can ba ya ce annan usani ba sai ce shirku tamthili ko yanzu kenan zaka iya cewa da a ce ya rubuta mana su anan yadda yayi wancan da yace wa amma shirkul awwal fa huwa nau'ani sai ce annau'ul awwal shirku ta'tili annau'ul thani shirku tamthili sai kuma ya ci gaba da mai bayani sai ce amma shirku ta'tili fa huwa kaza da kaza da kaza da kaza to amma sai fare mana bayanin da tafsilin kafin ya mana wancan adunkulan idan zai dan sauƙaƙa mana fahimta to yanzu dai ku riki wannan nau'i na biyu na shirka ko in ce ta farko a cikin kashin da ya gaya mana wato shirka ababin zatin Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa nau'i biyu ce ba waccan ta maganar ibada ba ita zai dawo ya sake mana magana akan ta yanzu mu saurara muna magana ne akan shirka ababin zati da babin sunayen Allah da sifofinsa da kuma ayyukansa to sai ce iri biyu ce ma'ana laifukan da kamar ka dauka ka ce laifukan da mutane suke yi da kurakuran da suke yi da gangancin da suke yi da kauce hanyar da suke yi a babin asma'i wa sifat da rububiyya iri biyu ne domin dama shi babin asma'i wa sifat da rububiyya ai na gaya mana yana da wani sunan daban makon da ya gabata shine me tauhidin misali in ka koma gefen tauhidi rabon da aka yi zuwa kashi biyu ai asali na gaya mana an raba tauhidi kashi uku akwai me da me rububiyya uluhiyya da asma'i wa sifat to na ambata mana hatta makon da ya gabata kuma dai dalibai ilimi duk kun sani in an tambaye ku tauhidi nawa kashi nawa yake su ana cewa tauhidi nau'i uku ne ko tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya ba quluhiyya ba yadda su suke cewa uluhiyya alifun ne ko hamza mai dhamma uluhiyya da kuma al-asma'i was sifat to wannan kashi uku shine nake ce mana wasu malaman kamar musamman malam ibn al-qayyim al-tafansa da yawa madarij salikin ya faɗi haka sharhin nuniyya tasa duk abin da yake ambatawa kenan cewa tauhidi ana iya kallon sa ta bangare biyu kuma ko wata mahanga guda biyu a cikin rashi tauhidul ma'rifati wal ithbati da kuma tauhidul qasdi wat talab tauhidul ma'rifa wal ithbat ma'ana tauhidi dake magana akan ka san abu ka tabbatar da shi domin me shi ba aiki ake nema a wurin ka ba dangane da shi so ake kawai ka san abu kaza shine kaza kuma ka yadda da haka din Allah subhanahu wataala ya bamu labarin kansa a cikin alqur'ani ya kuma bamu labarin ayyukansa a cikin alqur'ani haka nan manzansa sallallahu alaihi wasallam a hadithansa ya bamu labarin Allah subhanahu wataala wajen sifofi da sunaye da kuma abin da ya shafi zatinsa ma'ana na sifofi din da sunaye da kuma ayyukansa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisi wannan me ake so a wurin mu mu imani da shi mu karba kalmu wofintar kada mu ki yadda amma mu karba mu yadda mu imani wannan shine kawai ake mu banda wannan ba komai a ciki dayan kuwa ana ce masa tauhidul alqasd wat talab tauhidi dake magana akan nufi da kuma bukata ma'ana wa za ka nufa da aikin ka wane ne kuma za ka sa ko menene aka bukata daga gare ka wannan talab din mallazi talabahu Allah minka an tafa'alahu shine ma'anan talab din ana qasd kuma ana nufin qasdi daga gare ka wa za ka nufa da ibada kaga wajen abin da ya shafi ayyukan da zamu aikata mu to shine ake cewa tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya ko shine tauhidu ibadatillahi wa mu'amalatihi mun gane nan to shirka mun yanzu mu aje wancan ɗaya na abin da shafi shirka wajen uluhiyya zamu dawo kansa yanzu ana zantan a tauhidul ma'rifati wal ithbat din nan wanda yake magana akan tabbatar da haƙin Allah na rububiyya tabbatar da haƙin Allah na sunayensa da sifofinsa to laifuka ko shirka iri biyu ake a nan wurin wannan fa duk a wannan babin ake magana nau'i biyu ake yi akwai waɗanda su da aka ce su karba su yi imani sai suka ki karba ba su yadda ba ba su yi imani ba waɗannan wannan shirkar ita ce shirka ta ta'atili saboda me an wofintar an ki karba an ki yadda an kore ta'atili nan ka fassara shi da nafiyu korewa yanzu kun gane ta'atili ta'atili ma'ana annafi yawwa ma'ana adamu ar-rida wa adamu al-imani bi shay'i rashin imani da abu rashin karbar sa rashin yadda da shi kullalewa da shi watsi da shi shine ta'til mun gane wannan daya na biyu shine shirka ta tamthili tamthili shine misaltawa wancan ya kore wannan kuma ya tabbatar har kuma sai ya wuce iyaka yace ai Allah ma kamar kaza ne shi kun gane wannan bangare biyu wannan na farko bai yadda ba ma kwata-kwata bai karba ba wannan kuma na biyu tamthili shine an karba din amma sai aka wuce iyaka misali in Allah subhanahu wataala ya ce Allah daga cikin sifofinsa akwai kaza yana da hannu yana da fuska daga cikin sifatul zati kuma a cikin sifatul af'ali misali ya istiwa'i a sama yana jin kai yana rahama yana rida yana yadda da wanda ya so yana son wanda ya so waɗannan kuma sifati na fi'iliyya ta ta'allaku bi mashi'ati to idan aka ce mu tabbatar da waɗannan ai wasu suna tabbatarwa wasu kuma ba sa tabbatarwa to wanda ba su tabbatar ba su ne suka yi mene ta'atili wanda suka tabbatar kuma sun yi ithbati to amma a cikin wanda suka yi ithbatin sai a samu wasu kuma su tsallake gonar ithbatin su shiga wani fagen sunansa tamthili sai su ce Allah da ya ce mana yana da hannu to hannun nan irin na dan adam ne to Allah nan shi dama kamar wane yake Allah nan kamar wane yake wannan shi ake ce ma tamthili insha Allah yanzu kun gane wannan to wannan shine nau'i biyu na shirka da ake a wannan fage na babun asma'i wa sifat da kuma rububiyya wanda shine ya kira mana shirka ta zatil ma'budi wa sifa wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi insha Allah yanzu ina sa ran kun gane wannan gun yanzu to zai yi mana bayanin shi wannan ta'atili din kashe-kashensa da yadda ya zama haka shine za mu ji yanzu mu je mu karanta yasi ahaduhuma shirku ta'tili kun ji ma'anarta wa huwa aqbahu anwa'i shirki a cikin nau'o'in shirka babu wanda yafi muni irin wannan domin ƙaryata labarin Allah ne ko da kuma ƙaryata abu hatta a hankalce abinda duk masu hankali suka yadda da shi mutum ya ce bai yadda da shi ba koda ma domin wannan abin wannan gefan ko a shar'ance mutum bai yadda da shi ba to dole ya yadda da shi a hankalce domin duk masu hankalin duniya sun tabbatar da Allah subhanahu wata'ala akwai shi Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci Allah subhanahu wata'ala shine mai arzutawa shine mai duk ayyukan nan na rububiyya wanda duk bai yadda da wannan ba to ya saba wa duk masu hankali ta wannan bangaren ya zama shirka ta ta'tili tafi muni akan shirka ta tamthili zamu zo muji sai ce ka shirki fir'auna kamar shirkar fir'auna fi qawlihi wannan mun yi magana akan ta wa ma rabbul alamin da yake fadi wane ne kuma ubangijin halitta wa qala li hamana kuma yace wa haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba wannan dai mun yi magana akai to wannan dai yana cikin shirka ta ta'tili sai yace wa shirku wa ta'tilu to wannan i'tir abin nan zaka iya cewa istidradi ne ya dan kauce wani gefe dan ya maka wani bayani kafin ya dawo ya ci gaba da bayyana maka shirka ta ta'tili wanda bai gama fada ba yana so ya gaya maka ne to ai wannan abin da aka ce ta'tili wannan abin da aka ce ma shirka asali abubuwa ne guda biyu da ba sa rabuwa da juna in dai an ce ga ta'tili to an samu shirka in an ce ga shirka to an samu ta'tili in dai kun rike meye ta'tilin in ba da Hausa zamu fadi mai tafasarsa da Hausa ba me ta'tili ka ki yadda da abu ka wofintar da shi ka kore shi shine ta'tili kamar yanzu misali da ruwa a cikin kwano sai kai watsi da ruwan ka bar kwanon ba komai ka bar kwanon daga aikin sa yanzu aiki kwanon nan ba shi da wani aiki saboda ba zuba masa komai ba shine ta'tili Allah ya ce ka yadda da labarin sa shine mai halitta shine mai kaza shine mai kaza sai ka ki yadda kai mene kai ta'tili insha Allah yanzu an gane to sai ce shi ta'tilin nan da shi da shirka ka iya cewa uwa ɗaya uba ɗaya suke ko ka ce abokan juna ne ba sa rabuwa da juna fa kullu mushrikin mu'attilin mu'attilun kowanne mai shirka to mu'attilu mai ta'tili ne in dai ya bautawa wani wanda ba Allah ba to ai ya kauda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah don haka yayi ta'tili wa kullu mu'attilin haka nan duk wanda ya wofintar da haƙƙin Allah na sunayensa da siffofinsa da rububiyyarsa bai yadda da su ba to shi ma mushrikun yayi shirka saboda wannan aikin na Allah kamar ya baiwa wani ne baiwa wannan kuma shirka ne insha Allah wannan dai ina jin wancan makon mun bayyana shi da ya bayyana ko dake dai haka nake zato sai ce lakinna shirka la yastalzimu aslat ta'tili amma ita shirka ba ta lazimtar in an same ta ya zama lalle an samu asalin ta'tili asalin ta'tili nan yana nufin wofintar da samuwar Allah gaba daya zaka iya samun mutum ya yadda da cewa Allah samun mene akwai shi Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicci amma duk da haka yana shirka yana bautawa wani Allah ashe kenan ba lalle in mutum yana shirka ya zama mu'attili ba zai zama mu'attili amma ba aslut ta'til ba nan abinda yake so ku gane bambanci tsakanin aslut ta'til da kuma ta'tili a wani babi din ta'tili na asali shine kace ma ba Allah gaba daya yanzu duk mutumin da yake bautawa wani wanda ba Allah ba ya yadda ba Allah ne bai yadda ba shi yasa kaga duk masu bautawa gumaka in an tambaye su waye halitta me suke cewa za su ce Allah ne ashe kenan suna shirka amma ba su da asalin ta'tili amma suna da ta'tili wani nau'in daban ta'tilin wanne suke da shi na haƙƙin Allah na abauta masa ta'tilin uluhiyya shi suke da shi ba ta'tilin rububiyya da asma'i wa sifat ba to ta'tilin rububiyya da asma'i wa sifat shine asalin ta'tili domin in mutum bai yadda da ma akwai Allah din ba gaba ɗaya ai zancen ma ya bauta masa ai bata taso ba Allah ya sa an gane din sai ce bal yace a bari qad yakunul mushriku zaka iya samun mai shirka muqirran bil khaliqi yana tabbatar da mahalici ma'ana ya san akwai mahalici yayi imani da Allah a matsayin mahalici subhanahu wa sifatihi ya yadda da sifofin Allah walakinahu sai dai kuma zaka samu shi ya zama mu'attilun haqqat tauhidi ya wofintar da haƙƙin bautawa Allah tauhidi tsantsanta Allah da kadaita shi a wajen bauta ma'ana yanzu ka iya cewa ta'tilin nan a babin rububiyya da asma'i wa sifat daya da ta'tili a babin uluhiyya to za a iya samun mutum yana shirka a babin uluhiyya kaga ya ta'tili a uluhiyya kenan amma kuma bai shirka bai ta'tili a babin asma'i wa sifat da kuma rububiyya ba to shi yake nufi ana ma'ana nan yana so yayyewa kansa kaidi ne karka fahimci wancan itlaqin cewa kullu mushrikin mu'attilun wa kullu mu'attilin mushrikun sai yake istidraki ga kansa sai ce amma kuma ka fahimta ba kowanne mai shirka ne yake asalin ta'tili ba domin asalin ta'tili shine ta'tili na babin asma'i wa sifat da rububiyya na ka ce ma ba Allah gaba daya shine asalin ta'tili kamar wanda ake cewa atheist wanda basu yadda ma akwai Allah din ba in ka tambaye su waye halicci duniya za su ce kai haka aka ga duniya to kun ga waɗannan ai su sune masu asalin ta'tili amma wanda yake bautawa wani wanda ba Allah ba in aka tambaye shi waye halicci sama sai ce Allah ai kaga yana da asalin tauhidin rububiyya da asma'i wa sifat ta wannan gefen amma kuma wannan tauhidi ya rasa na uluhiyya na ya dauki haƙƙin bauta ya bai wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta insha Allah an gane nan to sai ce kai bari ma ka ji wani abu zan gaya maka wa aslu shirki asalin shirkan nan fa wa qa'idatuhu da kuma ginshikin shirka gaba daya allati yarji'u ilaiha wanda shirka take koma zuwa gare su ko gare ta shi wannan asalin ma'ana base din da aka dora shirka akan sa gaba daya sai ce huwa ta'tilu shine ma ta'tili din gaba daya to shi kuma sai ce wannan ta'tili ma'ana kamar yana ce maka ne to da kake ce mana ta'tili da shirka ba sa rabuwa da juna sai ce to bari ma in ƙara ga maka duk wata shirka ma a duniya to sai da ta samu ta'tili sannan ta kai ga wannan aka aikata shirkar ma'ana ta'tilin nan shine asalin kowace shirka ma a duniya to yaya yake sai ce wa huwa thalathatu aqsamin shi ta'tilin nau'i uku ne yanzu muna zancen shirka ne dole sai kai hakuri shirka ake zance nau'i biyu ko da ta me zati da sunaye da sifofi da ayyuka da kuma ta ibada da mu'amala da Allah ko sai ya ce to wannan ta biyun ta ibada da mu'amala da Allah an yi magana a baya akan ta kuma za a dawo a saki wannan ta farkon kuma ita ce ta me ta zatin Allah da sunayensa da sifofinsa da rububiyya ita kuma ta kasu ita ma kashi biyu ita ce da ta ta'tili da kuma ta tamthili to kafin aje ta tamthilin zai mana bayanin ta ta'tilin sai ya ce ita ce tafi muni kamar ta fir'auna kamar kaza da kaza sai ya ce sai kuma ya tsaya zai maka wani abu sai ya ce waɗannan abubuwa fa da shirkan na ta'tili ba sa rabuwa da juna sai ce to amma ta'tilin ma fa duk wata shirka a kansa ma aka same ta to bari ka ji shi kuma nau'i uku ne to sai ya gama shi kuma sai ya dawo ya karasa mana magana akan wannan shirkun ta'tilin sannan kuma ya kawo mana magana akan shirka ta tamthili to sai yake cewa shi ta'tilin nau'i uku ne ahaduha ta'tilul masnu'i an sani'ihi wofin tadda kawar da masnu'i masnu'i shine makhluqi ku fahimci ku fassara wannan da haka me makhluqi in ace makhluqi abin halitta wannan shine dalilin da yasa ai bahaushe yake cewa mahaluki ko babu wani mahaluki mahaluki shine makhluq abinda ake nufi daga nan bahaushe fassara hakan ne kuma bakin sa maimakon kha din yace ha da bahaushe yace mahaluki to abinda yake nufi shi ba wanda aka yi wa aski bane ana nufin makhluqi wanda aka halitta yawa domin bakin ka ce mahaluq shine wanda aka yi wa aski eh to amma dai bahaushe ba haka yake nufi ba in an ce masnu'i ana nufin abin halitta me menene abin halitta duk abin da ba Allah ba komai da dan adam da aljani da sama da ƙasa da duk abin da ba Allah ba ana ce masa makhluq to wannan makhluqin kai ta'tilin sa daga sani'ihi akwai abu biyu ne nan akwai makhluq akwai khaliq masnu' sani' masnu'i shine abin da aka halitta shine makhluqi sani'i kuma shine khaliqi shine mahalicci wanda ya san'anta abu yayi shi bayan da babu shi to nan wannan nau'i daya na farko kai na ta'tili shine kawofin tadda shi abin halitta daga mahalicci to ina so ku fassara min wannan me ake nufi da shi abin halitta kawofin tadda shi daga mahalicci me ma'ana ga abin halitta ka yadda akwai shi ku gane wannan sai kace ai wannan abin halittar ba shi da mahalicci me ma'anin bashi da mahalicci shi ya samar da kansa ko kun ga wannan menene ta'atilin Allah ne daga wujudi ko yawa shi ne ma'anin ta'atilul masnu'i an sani'ihi an wofitar da shi abin halittar an hana shi mahaliccin sa ba a hada shi da mahalicci ba an ce bashi da mahalicci an kore mahaliccin babu shi kun gane wannan asani ko abin da zan faɗa amma zan shiru saboda ita ma wata tambaya ce da wasu daga cikin ku suka yi zan batta zai mun zo kanta sai ku gane da kanku asani na biyu ta'atilu sani'i an kamalihi as-sabiti lahu ta'atili as-sani'i yanzu kun san waye as-sani shine wa mahalicci wanda yayi halitta ya kage halitta bayan da babu ita to shi din ka wofintar da shi ma'ana ka hana masa kai denying din sa ka kwace masa ko ka ki bashi haƙƙin sa na me kamalihi an kamalihi daga kamalarsa as-sabiti lahu kamalan nan da ta tabbata gare shi Allah madaukaki mai tabbatacciyar kamala ne ba samun kamala yayi bayan da ba shi da kamala ba tunda yake tun fil azal kammalalle ne shi babu wani lokaci da Allah ba shi da kamala to idan mutum ya hana wa Allah subhanahu wata'ala wannan kamalar tasa me yayi ta'atili yayi to wannan shine nau'i na biyu na ta'atili shi kuma an yadda akwai Allah wannan kun ba iri na farko bane wancan na farko ga abun halitta an ce ba mahalicci nan kuma ga mahaliccin amma aka hana shi aikin sa da sufofin sa sai aka kore aka ce ba za a siffanta shi da kaza ba ba za a siffanta shi da kaza ba ba shi da kamala kaza Allah sa kun gane wannan to na biyu kenan ko na uku shine ta'atilu mu'amalatihi wofintar da mu'amala da shi amma yajibu alal abdi daga abinda yake wajibi akan bawa ya aikata shi min haqiqatit tauhidi na haqiqanin tauhidi ma'ana ga Allah an yadda akwai shi subhanahu wata'ala amma kuma an ki abauta masa shine an ki ai mu'amala da shi irin yadda ya wajabta wa bawan yayi masa ta bangaren tauhidi kun gane wannan yanzu zaka iya cewa da wannan na farko ta'tili na farko shine ta'tilin masnu'i da kuma ta'tilin sani a babin wanne babi zaka sa su wancan na farko ta'tili ne na kin yadda da akwai Allah inkarin zatin Allah ne wannan na biyu kuma inkarin sufofin Allah in ka hada su baki daya su ne nau'in ta'tilin dake da alaka da asma'i wa sifat da rububiyya ko wannan na uku kuma ta'tilin Allah subhanahu wata'ala daga yin mu'amalar da ya wajabta mana shine mu kadaita shi mu yi masa tauhidi kuma wannan shi kuma shine me ta'tili ne wajen uluhiyya wannan shine shirka ta uluhiyya to an gane wannan to da ya gama wannan sai ya ce wa min hada daga wannan sai ya kawo ismu ishara ismu ishara anan makon da ya gabata na gaya mana cewa ismu isharan nan yana komawa ne zuwa ga nau'in maganar da yake gaba ɗaya ta asali ba maganar taqsimin nan yake ba ya gama magana akan taqsimi har yanzu a maganar nau'in shirkat ta'tilin nan yake kafin ya je shirkut tamthil daga cikin nau'in abin da za a sa shi a babin shirka ta ta'tili ga abin da zai kawo mana wasu suna cewa su abin da suka fahimta daga cikin masu tambaya cewa wannan wa min hadha din zamirin yana koma ne zuwa ga wannan ta'atilu mu'amalatihi ma'ana ta'atilin Allah daga yi masa tauhidi ma'ana an yadda akwai Allah akwai shi amma an ki bauta masa ko ana bauta wa wani wanda ba shi ba ai shine wannan uluhiyya ko to nan ba haka bane sai dai idan baka fahimci me ake nufi da wannan shirku ahlil wahdati ba dan da yace wa min hadha daga wannan bangaren ma'ana yana daga cikin wannan nau'in da muke magana akan sa na shirku ta'til shirku ahlil wahdati dama la Allah da mutun ya san me ake nufi da shirkin ahlil wahda din dama ba zai sa shi a wannan shirkin uluhiyya ba shirkin ahlil wahdati ai ba ta uluhiyya bace shirka ce gaba ɗaya ba su yadda da Allah ma akwai shi ba tunda sun ce komai Allah ne wanda yace bishiya Allah ne hularsa Allah ce rigarsa Allah komai Allah kaga abe da Allah da ya halicci sama da ƙasa ba don haka wannan ba ita ce ba ta uluhiyya bace shirka ce gaba ɗaya ta ƙaryata ma akwai Allah an fahimci wannan don haka ismu isharar nan yana koma ne zuwa ga asalin taqsimin ta'tili yake nufi ba maganar mu'amalar Allah a bangaren tauhidin uluhiyya ba ina so wanda bai gamsun ba ya mutattauna ko ko kuma in tambaya misali wanda dai bai gane bai tambaya haka nafi sha'awa insha Allah masu littafi dai da ma agun su ne za a samu bukatar tambayar ko insha Allah ana tare da ni akan wannan fahimtar wanda bai fahimci haka ba ya fadi sabanin hakan sai mu yi bayanin yadda domin la'alla ni abin da nake fahimta rashin fahimtar menene asalin me ake nufi da ahlul wahida din su ahlul wahida hannu mana bayani wancan mako waɗanda suke cewa komai Allah ne yana ishara ne zuwa ga ban so in faɗi abin bane wancan karam masu at-tasawwuful falsafi at-tasawwuf al-falsafi sufanci na falsafa wanda su Ibn Arabi suka yada da suke cewa komai Allah ne mun taba magana akan ba sau ɗaya ba shi ma ko wanda yake cewa wa mal kalbu wal khinzuru illa ilahuna wama Allahu illa rahibun fi kanisati wannan wani kismi ne a cikin wahidatul wujud din ana ce masa wahidatul adyan shi ma wani bangare ne kar ku sa mu shiga cikin sa da yawa wahidatul adyan shine ma'ana wai duk addinai ma duk ɗaya ne ma'ana ba komai kawai komai kaga dama ka bautawa ai duk abin da ake bautawa din ai ba komai bane Allah ne shi dan haka misali za su ce shi yasa a wannan baitin yake cewa wai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna sai da ilahuhu mukan ilahun mu Allah ne amma dai shi abin da ya faɗa kenan Allah dai gafarta mana hikayar kafirci insha Allah ba kafirci bace ko mun sani shi abin da yake cewa wai da kare da al khinzir ba komai bane ubangijin mu ne abun bautar mu ne in ji shi sai ce wa mallahu shi ma Allah da kaje ana faɗa ba wani abu bane illa rahibu fi kanisati shine fada da yake cikin coci wa duk abu da yake bautawa duk inda kaga mutun yana bauta to kawai kar ka hana shi bautar Allah yake ba shine suke fassara fadin Allah madauki da yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana suka ce ma'anar qada anan qada qada'an kauniyan la shar'iyyan wai Allah yayi hukunci ya rubuta tun alawhil mahfuz cewa ba za a bauta wa kowa ba sai shi kun gane wannan zancen ya mai da sigar abin khabaran la nahyan domin yadda aya take shine wa qada rabbuka ubangijinka amara shine ma'anan qada'a nan ubangijinka yayi umarni alla ta'budu kul kuka bauta wa wani wanda ba Allah ba illa Allah sai illa sai Allah subhanahu wataala su sai suka ce wai abinda ake nufi wa qada rabbuka ubangijinka ya hukunta ya rubuta alawil mahfuz ya rufe littafin ba canzawa an cewa ku dinnan a rayuwarku la ta'budu illa Allah la ta'budu illa iyyahu cewa ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ma'ana hukunci ne na kaddara an rubuta duk abin da kuke yi yau da kullun to ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ashe kenan duk abin da kuka bauta wa to ba ku bauta wa kowa Allah kuka bauta wa kun gane wannan falsafar to wannan sune masu wahida su ake ce mai yan wahidatul wujud to yanzu wannan shirkar wannan nau'in ta shirkar a wannan aji zaka sata a cikin nau'in ta'tilin nan guda uku in ka sata a babin ta'tilin mu'amalar Allah amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhid ka sata a babin uluhiyya ko kuma shine kaga ka mai da wannan wa min hadha din da mirin ka mai da shi zuwa wannan alqismu salis din wannan kuskure ne ba haka bane dan haka nan yana magana ne akan shi bayan ya gama gaya maka nau'in ta'tili yanzu zai gaya maka kuma shirkar da take shiga karkashin wannan zancen da muke na shirkar ta'tili baki daya domin wanda yace maka komai Allah ne ashe kenan Allah na gaske da ya halicci samai da ƙasa bai yadda da shi ba to wannan ta'tili ne ko kuwa abin nan shirka ce ta uluhiyya ta'tili ne ilhadi ne da rashin yadda da akwai Allah ma baki daya alhamdulillah ina fatan an gane iya haka yawa to bayan nan sai ce wa minhu shirkul malahidati to wannan shine darasin mu ne ko mana anan muka tsaya makon da ya gabata nan kuma zamu tashi yanzu ina sa ran insha Allah kuma dai yanzu an gamsu da wannan dayin da muka yi isa haka yace wa minhu daga irin wannan nau'in shirku ta'til din har yanzu akwai shirkul malahidati shirkar mulhidai da Hausa malaman Hausa suna fassara malahida da mulhidai amma a larabcin me ake nufi da mulhidan karka fadi kawai mulhidi domin ma'ana ce ko kalma ce da ta kunshi abubuwa da yawa shi yasa tsayawa a fassara ta da mulhidan da Hausa ba matsala bace amma in an ce mulhidai su ake nufi asalin lafazin mulhid ismu fa'il ne daga alhada yulhidu ilhadan alhada shine fi'lin sa madi yulhidu mudari'in sa masdarin sa shine ilhad asalin sa daga an ciro wannan kalma ne daga lahad allahdu shine karkacewa a kauce daga hanya shi yasa to nan kabari wanda ake yin sa a jikin bangon alqibla ake kiran sa lahadu saboda an karkace daga tsakiya an koma gefe ai mun san to nan kabari akwai nau'i biyu ko akwai ash-shaqqu akwai al-lahadu ash-shaqqu shine wanda muka saba yi anan shine wanda za a yi wanda ake ce ma uwa babba sai kuma ai ya a karama a tsakiya daidai size da girman shi mamaci Allah ya gafarta mana baki daya ji kan mun rasu to wannan shi ake ce ma ash-shaqqu to al-lahadu kuma wanda shi aka fi a kasashen larabawa shi kuma abinda ake yi shine in akai uwar babba sai a zo bangon alqibla kamar inda gabas take sai a kwakwale shi sai ai daidai size din shi mamacin a jikin rami ma'ana rami ne sai a cusa shi a ciki sai a rufe nan din ba komai a ciki wannan shi ake ce ma al-lahadu to asalin wannan ana kiran sa lahadu saboda karkacewa daga tsakiya an shiga lungu to duk mutumin da ya karkace daga hanya yayi wani abu sabanin abinda ake yi yayi abinda ake ce mai ilhadi walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da sunaye mafi kyau don haka ku roke shi da su waɗannan sunayen ya Allah ya karimu ya rahimu ya ghafaru ya alimu shine ma'anan ka kira sunayen Allah ka roke shi da su ya alimu allimni ya fattahu iftah alayya ya razzaqu irzuqni to fad'uhu biha sai ce wadharul ladhina ku yi watsi da ku rabu da waɗannan waɗanda yulhiduna suke ilhadi suke karkacewa fi asma'ihi dangane da sunayen sa Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan aya da cewa ilhadi a sunayen Allah shine abinda mushrikai suke yi na ishtiqaqin sunan guma kansu daga sunan Allah suka ce sun kirkiro sunan Allata daga Allahu al-Uzza daga Aziz al-Manat daga al-Mannan sunan Allah Allahu sai suka ciro sunan gunkin su Allatu daga cikin Allahu Al-Aziz sunan Allah ne daga sunan Allah Al-Aziz sai suka ciro Al-Uzza Al-Mannanu sunan Allah ne daga cikin sa sai aka ciro Al-Manat Ibn Abbas yace su ake nufi da ilhadi kun ga wannan karkacewa ce daga ma'anar sunan Allah zuwa amfani da shi zuwa wani abu daban to wannan shi ma ilhadi ne to daga cikin ma'anonin ilhadi har yanzu shine cewa babu Allah cewa wannan duniyar ba ta da mahalicci wannan duniyar ba ta da mahalicci haka kawai aka same ta to kun ga wannan ita ce shirka ta farko ko in ce ta'tili na farko a cikin ta'tilin nan guda uku a ina za ku sa wannan shine na farko din ne yace ta'tilul masnu'i an sani'ihi wofin tadda halitta daga mahalicci a ce ba ta da mahalicci to wannan shine abin nan aikin mulhidai alqa'ilina biqidamil alami wadanda suke cewa ai wannan duniyar bakin dayanta da daddiya ce wannan kuma wani term ne da ban za mu bayanin sa yanzu shine qidamul alam kafin zo kansa amma ina so mu fahimci cewa wannan nau'in na biyu shi ma ana sa shi ne a nau'in ta'tilul masnu'i al-sani'i kaga wannan yake nuna mana wannan dai maganar babin nan ismul isharan nan ba a wadannan ba a wannan na karshe al-thalith yake ba yana koma ne zuwa ga bayanin gaba daya nau'in ta'tili wanda yake magana shirkin ta'tili domin shirkar malahida waɗanda basu yarda da duniyar nan tana da mahalici ba nau'i na farko yake ta'tilu al-masnu'i an sani'ihi daga cikin nau'o'i guda uku na nau'o'in mene ta'tili Allah sa ana ganewa to menene ake nufi da qidamil alam al-qa'ilina bi qidamil alam karkatattu masu ilhadi mulhidai da suke cewa qa'ilu al-qawlu nan ana nufin i'tiqadi aiwa al-madhhab wadda su zahabu ila yaquluna bi kaza ma'ana qaulin su aqida su ita ce kaza qidamil alam me ake nufi da qidamil alam qidamil alam wani istilahi ne ko ince wani term idan kuke faɗa a zamanance da abinda ake nufi da shi a gun masu ilimin falsafa su suka zo mana da shi suka ce wannan duniyar da muke gani kadima ce domin sun raba duk abubuwa saman mai zuwa kashi biyu bari mu faro daga nan kila za mu fi ganewa sun ce duk abin da yake akwai shi to iri biyu ne ko kadimi ko hadisi wannan ina jin kun taba ji kadimi shine duk abin da lam yusbaq bi adab hadisi kuma wanda aka same shi bayan da babu shi wannan a fassara karama kafin ka shiga gunsu su yadda suke nufi da waɗannan abubuwa su a wurin su kuma ma'ana sai suka ce to anan Allah subhanahu wa ta'ala agun mutakallimin suka ce qadimi ne ma'ana yana nan tun fil azal ba shi da farko amma duk abin da ba Allah ba to hadisi ne da babu shi sai aka same shi shine ma'anar hadisi accident ne haka aka same shi mun fahimci waɗannan to amma agun yan wannan kaulin yan mutakallimuna ne da suka karanta alqur'ani suka ga ba za su iya karbar maganar yan falsafa ba su yan falsafa musamman makarantar Aristotle domin ita ce makarantar da ta kawo wannan harkar kamar da Ibn Taymiyyah yake fadi makarantar su Aflaton iyayensa daga malamansa ba su fadi wannan kaulin cewa duniya haka take tare da mahalici ba wanda ya riga wani ba Aristotle shi ya fara fadin wannan shine Aristo shine kuma tunda aka fassara littafin abin nan philosophy daga abin nan yaren su na Greek zuwa Larabci falsafar sa ita aka samu aka fassara don haka sai ya zama cewa wannan ilimin a wurin sa aka fara jin sa cewa ai al-alamu an ce al-alamu nan ana nufin mene duk abin da ba Allah ba duniyan nan da sama da ƙasa da kai da aljanu da kowa da kowa in aka ce qadimi ne to an ce me kenan kamar yadda Allah yake qadim to haka al-alam ma yake qadim yanzu kun gane sharrin abun ma'ana su agun su suna cewa wannan duniyar ba ta da mahalicci kamar yadda masu cewa ai haka aka samu komai nature ce asalin wannan fassara nature daga gun waɗannan mutanen ne su abin da suka ce gaba ɗaya duniya da taurarinta da wata da komai da dan adam ku ga faga dan adam din fasamun sa ake ana haihuwa amma su a wurin su to yana nan tun fil azal shi yasa suka rarraba suka ce akwai abin da ake ce mu huyula was sura huyula shine abin da aka da da zati da sura wannan da yana ku yali shi kar mu shiga wannan gun yawa mu tsaya iya abin da kar mu zo a ce wani gun shi ma mu sake maimaita shi ba a gane ba abin da suke faɗa dai shine cewa wannan duniyar gaba ɗaya da kuke gani ba ta da farko ita ma kamar yadda Allah ba shi da farko to ba a san lokacin da wannan duniyar ita ma ba ita ba kun gane wannan abun to wannan kuma abin da ake nufi da shi shine babu ma mahalicci a gurin Ibn Sina a cikin masu falsafa ko in ce a cikin waɗanda suke dangana kansu da musulunci zuwa ga musulunci kuma suka karɓi falsafa Ibn Sina yana da wannan magana yana cewa al-qadim a wurin mu yana da ma'ana guda biyu a ce akwai al-qadim bil qiyas akwai kuma al-qadimul mutlaq yace al-qadim bil qiyas shine in an kwatanta shi da wani a ce wane zamanin sa ya riga na wane shine alqadimu bil qiyas alqadimul mutlaq kuma shi ma kasa kashi biyu akwai qadim bil zat akwai kuma qadim bis sifat ko bil zaman kai wannan shi ma mu bar shi haka amma abinda suke nufi dai shine wai wannan duniyar to ai kaji har ya ce lokaci yayi suna cewa wannan duniyar gaba ɗayan ta ba ta da farko yadda Allah ba shi da farko ita ma haka ba ta da farko kaga ko wannan agun malamai suka ce wannan ko inkarin akwai Allah din ne gaba ɗaya dan yanzu idan ka ce haka aka samu sama ba a san waye ta ba haka aka samu ƙasa ba a san waye ba ashe kenan babu mahalici kun fahimci wannan to wannan menene ta'tili ne wannan iri ta'tilin masnu'i an sani'ihi insha Allah kun gane wannan wa abadiyatihi kuma suna cewa har abada ma haka zai zo ba zai kare ba ma'ana qidamul alam wa abadiyatihi ai innal adama qadimun azalan thumma qadimun abadan ma'ana kai la yazalu kai abadan ma'ana tuntuni ba shi da farko kuma haka ba zai kare ba shine akwai yana da abadiyya abadiyya mai abadiyya abadiyya shine abu har abada ba shi da iyaka insha Allah kun gane ma'ana na akwai suna kasa abun infinity ta abin nan ta fil azal da kuma infinity ta abadan ma'ana babu wani lokaci da za a ce ya yanke a farko can baya da kuma nan gaba shi ma babu ƙarshe kaga kuwa waye mai wannan sifa din Allah shine al-awwal wal akhir in kace duniyar nan ma haka take to ka ce kaman duniyar da Allah ba a san wanda ya riga wani ba haka kuma wannan ita ce nassin maganar Ibn Sina Ibn Sina nan ne da kuke ji ya faɗi wannan magana da yake cewa abin Allah ta'ala taqaddama 'alal 'alami min haythu kaunuhu 'illatal 'alam wa min haythu al martaba la min haythu al zaman haka ya faɗa cewa Allah ya riga duniyar nan ne kawai ta bangaren martabarsa da darajarsa da kuma cewa shine illar samuwa kaga bai ce mahalici ba sai sai illar samuwa ma'ana shine illar samuwar duniya amma ba ta bangaren zamani ba don haka kenan da duniyar da Allah ba a san wa riga wani ba babu zancen bambancin zamani wannan shine ra'ayin Ibn Sina kamar da ya bayyana a cikin littafansa na falsafa to wannan shi ake nufi da qidamul alam to kaga qidamul alam shirka ce wace iri shirka ce ta ta'tili mun gane ko ba shirka ce ta ubudiyya ba to dole mu tsaya din yace ko eh to shikenan mun tsaya haka insha Allah amma kuma wannan da yace wa annal hawadith bi asriha mustanidatun ila asbabin yana da alaka da wannan dole dai sai an sake din to sai mu tsaya insha Allah sai mu tashi akan wa minhu din ko eh yawa to ba laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani mai fa'ida Allah ya kuma tabbatar da mu a hanyar Qur'ani hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin